Wannan ba shi ne na farko da kungiyar matasan Arewa ke nuna bacin ranta a game da halin tsaro a kasar ba. A shekara 2014 ma dai kungiyar ta nuna bakin cikin ta tare da kalubalantar gwamnatin wannan lokacin akan inganta tsaron kasar tare da yin kira a inganta hukumomin tsaron. Isa Abubakar shine shugaban kungiyar matasan Arewa wato NYCN.
Akwai abubuwan da ya kamata a ce shugaban kasa ya ba su muhimmai. Abubuwa kaman wayannan manya-manyan sojojin da suke shugabannin sojojin Najeriya ya kamata a ce ya sallame su aiki. A kawo sabobi wayanda suke da sabon basira za su iya ba da wani hanyoyin da za a fita daga cikin wannan matsalan. Wajen shekara wayanda mutane uku ko hudu yanzu amma abinda ake nema gare su ba su iya badawa ba. Ya kamata a gwada sabobin hannu. Kawo sabon chief of army staff, sabon chief of defense staff, sabon chief of air staff, sabon chief of naval staff. Kuma a dan canje-canje ainihin hukumomin tsaro ta kasa.
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka rashin Arewa maso gabas Sale Bakuru da Maturu yana goyon bayan matakin da matasan suka dauka tare da bada wannan shawara.
To gaskiyar magana akan dangane da harkar tsaro nan dai ina kira ga shugaban kasa da ya canja hafsan sojojin Najeriya wanda idan aka haka sannan su ma kuma kananan sojoji a kira su a zauna da su a ji menene matsalolin su faɗa a magance musu idan akai haka insha Allahu za a samu zaman lafiya a Arewa maso gabar da ma Najeriya baki daya ganin cewa wayannan sun dauki shekara da shekaru to abin da har yanzu da dan sauran matsalolin da ba a rasa ba da wannan ne muke cewa shi shugaban kasa mana wannan garabawa din mu goda mu gani ko Allah zai sa mu dace kuma a ci gaba da addu'a shine babban abin da ma zai sake fitar da mu.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari yana ganin sauye shugabannin hukumomin tsaro ba shine mafita ba.
Bisa rahotannin da ake samu matsalar tafi karfin sauya manyan komandodin rundunar sojojin nan guda hudu. Magana ce ta cewa sojojin ba su da makamai wanda za su iya fuskantar waɗannan 'yan ta'adda. Sa'an nan kuma ba a biya musu bukatunsu a kan kari. Wato akwai allowance da albashinsu ba a tura musu da wuri. Sa'an nan waɗansunsu suna korafin cewa sun zauna a fagen fama fiye da shekara uku, wasu ma shekara biyar saboda haka sun gaji. Saboda haka suna nema a ce ana caccanza musu wuraren aiki. Akwai ma wata matsalar wanda ta diplomasiya ce. Wanda ake ganin cewa karfin da waɗannan 'yan Boko Haram 'yan sashen Albarnawi suka samu ya samo asali ne saboda jinyewa da sojojin kasar Chadi suka yi.
To sai dai ga ministan ma'aikatan matasa Barista Solomon Dalung yana ganin harkar tsaro ba na gwamnati kaɗai ba ne.
Matsalarmu a Najeriya yanzu shine komai da komai ana nuna yasa zuwa shugaban kasa. Har ya kai ga yanzu mutanen da ma ya kamata su yi aikinsu su ma sun shiga cikin masu nuna hannu ga shugaban kasar Najeriya. Shugaban kasar Najeriya shugaba ne yana amfani da waɗanda suke cikin waɗannan tsare-tsare na gwamnati domin biyan bukata. Idan ba mu je mu yi aikinmu ba, yau ina minista na harkan wasanni. Sai in je in kasa aikina ina koma kuma ina nuna hannu cewa shugaban kasa. Shugaban kasa ne zai zo aikin da ya kamata yi. Saboda haka ina kira ga shugabannin Najeriya tun daga matakai na kananan hukumomi, shugabanni na jihohi, shugabanni na al'adun gargajiya, matasa, mataye, muna da aiki ne wanda za mu haɗa hannu mu yi. Idan ka gan abin da zai cuce wani to kai magana.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.